وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جحرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تؤثر إلهي نظرت لطف جعلني بها في دائرة عنايتي، ونفعت أنس ترفعني بها إلى سمائه بذكر آيتي، وأربت نور تحصني بها والمنتمين إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وصلم الظالمين ونفث الذاكرين وتغيان البغاة المتربصين وشماس الأعضاء الطاهين ومشر الخلائق أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Barkan mu da sake saduwa da ku a wannan masallaci mai tarin albarka, inda muke taruwa domin tunatar da junan mu abin da zai amfane mu duniyar mu da kuma lahirar mu, musamman abin da yake da alaka da sanin ma'anoni na Alkur'ani mai girma. Yau Juma'a 14 ga watan Ramadana, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga garin Makka zuwa Madina 1443, wanda ya zo daidai da 15 ga watan hudu miladiya 2022 a wannan zawiya, a wannan gari namu na kafancan. Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙa da ya mana jagoranci kan abin da za mu yi karatu a kai. Aran ma ya ja mana aya ta 55 a cikin suratul Baqara, wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. معنى آية الله سبحانه وتعالى يكي شوى كأنبت يا النبينا ليا يند أنه موسى عليه الصلاة والسلام يكي شوى دمتع ننسى يا يند متع أنه موسى عليه الصلاة والسلام يكي شوى دأنه موسى بازام قزقتاك با بازامي إيماري دكيبا كون مريا دمتعجي شوى مريا الله بازام قزقتاك با حتى من قنش دا إدو har sai mun ganshi da ido kurukuru, ha ga ke cewa da Hausa, har sai mun ganshi da idon mu kurukuru sallan zami imani. Fa anzalna allazina fakatu musaiqatu wa antum tanzurun, sai tsawa ta saukar musu suna kallo dukkanin su suka mutu. Imam Sa'di yayi magana akan wannan ayan kamar yanda Malam Suddi yake cewa wannan tsawan tana sauka akan su dukkanin su sai suka mutu. Annabi Musa alayhi salatu wassalam sai ya fara kuka, yake cewa ya rab ma za aqul li bani isra'il, me zan koma yanzu in ce wa bani isra'ila, cewa me zan koma in gaya musu, tunda na zabo zababbu ne fitattu daga cikin mutanen su, yanzu na kawo su dan su ji muryan Allah, yanzu kuma sun mutu. Allah ya kaga dama. قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. الله عيدا كاسوما دا كان على كدم دا كان على كدم سوكا فنزوم من أولن. لما دزا يشجع دني شوين دزا يا على كروا. صور يزوم كوما إن شاء مسوم. متعلم قاعد سوم مسوم صور سنجم ويان الله سي الله يا سكش سناسن سك الله سي الله يا ما جنوس. ك الله ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. سي الله سبحانه وتعالى دا كشير رحمة سا يتعقد سوكمين دا ما جنيا آية تجبدهم. Imam Sha'rawi yayi magana akan wannan ayan, wanda yake magana akan ganin Allah, wanda jiya mun yi magana akan ta, wanda muka karfa ya cewa a wannan duniyan mutum bai da alat din da zai iya ganin Allah subhanahu wataala. Lura da abubuwa guda biyu. Na farko, wannan jikin naka yanzu akwai sanadaran da su ne suke rike da shi. Idan aka je lahira, wayannan sanadaran ba sa tasiri. Abu na biyu, zamani na tasiri akan ka yanzu. Idan an je lahira, zamani baya tasiri. Muka ci abubuwan da ke rike da rayuwar dan adam yanzu a wannan shine gida'atun abubuwan da muke ci. Ko idan mutum ya rasu, shikenan an gama da wannan abin da ake ci. Abu na biyu, lokaci. Mu yanzu lokuta ne ke hukunta mu. Za a ce yau an haifan maka yaro kwanansa daya, kwanansa biyu, wata daya, wata biyu, sati an shekara daya, shekara biyu, ya kai 40, ya fara tsufa yanzu, duk kun zo kun zama tsofaffi. Daga nan karshen hukunci na zamani sai ya zo sai ka mutu. An gama da wannan. To a lahira babu wayannan. To daga wannan lokacin sai karfin jikinka, magana isu na jikinka, shine zai iya hawa sai iya ganin Allah subhanahu wata'ala kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ne wujuhun yawma idin nazira ila rabbiha nazira ko kamar yadda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa innakum satarawna rabbakum يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تدامون في رؤيتي ما قال صلى الله عليه وسلم يا شيء دك دنكن نن ذاك غا اوبنجينكو kamar yadda kuke ganin wannan watan daren shawo shawo la tudamun fi ru'yati babu turereniya wurin ganin wata daren shawo ko na turereniya idan wata ta cikin nan tayi wannan zagayen in zaka kalla sai ka ce da Allah ma dan kauce ni dan gani kawai da ka sai haka kawai zaka gani ko mun tsawon ka ko mun gadarcan ka da kaga Allah yace to ranar lahira kowa zai ga mahallicin sa kamar yadda ake ganin wannan ranar kamar yadda ake ganin wannan wata Allah subhanahu wataala sai yace aya ta 56
summa ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun
Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa summa ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun sannan Allah nan subhanahu wataala sai ya tayar da ku bayan da ku mutu la'allakum tashkuruna dan ku gode wa Allah subhanahu wataala wannan ni'imomi da ya muku ku mutanen bani Isra'ila Imam Qurbani yayi magana akan wannan ayan cewa sama ba suna ku min ba'di mautikum la'allakum tashkurun yace za a dauki hukunce hukunce guda huɗu a ciki daga cikin hukunce hukuncen da Imam Qurbani ya magana akan sa yake cewa matu wa zahabat arwahu yake sirra su rayukan su sun tafi wannan Allah ya kawo wannan kissan dan ya kafa wa mutanen Quraishawa hujja kila su wayennan Quraishawan an taba saukan musu da littafi Quraishawa mutanen Makka an taba saukan musu da littafi ba taba saukan ma da mutanen Makka littafi ba ba a taba aiko musu da annabi a wannan gari na Makka ba shi yasa Allah subhanahu wataala yace litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahume ghafiluna ko an saukar musu da wannan alqur'ani ne an saukar musu ko an turo musu wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne domin a yi musu gargadin abinda ba a taba wa iyayensu gargadi akai ba ko to daga nan ne matsala babba take tasowa kuma kafin shi karatun qur'ani haka yake daga nan ne matsala babba take tasowa cewa iyayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba sa aljanna daga nan ne matsalar take tasowa idan Allah subhanahu wataala yace litunzira qauman ma unzira aba'uhu fahum gafiluna mun saukan maka da wannan alqur'ani ne domin ka gargadi wayennan mutanen wanda ma unzira aba'uhu ba taba wa iyayensu gargadi ba to dan me zaka ce iyayen annabi ba sa aljanna ko ai annabi Muhammad dan garin Makka ne ko kenan ba turo musu annabi ba kuma ka'ida ta Allah subhanahu wataala shine wa ma kunna mu'azzibina wama kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula Allah yace ban taba yi wa mutane azaba ba har sai na aiko musu da dan sako har sai na aiko musu da manzona tukunna an gane wannan wannan shine ake kiran su ahlul fatra duk mutumin da ya rayu bayan wucewan wani annabi da dadewa kafin a turo wani annabi ana kiran shi suna ahlul fatra su ahlul fatra nan gaba ɗaya lamarin sa yana wurin Allah ne in ya ga dama ya sa su aljanna in ya ga dama yayin yanda ya so da su to amma wannan ayar da Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula sai take ifadantar da cewa su yan aljanna ne tunda ba turo musu wani annabi ba an gane wannan ko to laifin mai iyayen annabin nan suka yi da ake ta dagewa sai an sa su a wuta saboda kawai sun haifa annabi Muhammadu in ba haka ba laifin mai suka yi na farko dai mahaifin annabin nan kafin a haifi annabin annabin na cikin cikin mamansa da wata biyu mahaifin ya rasu kakan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Abdul Muttalib shine ya aiki mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama garin Madina ya je ya duba harkan sa na dabino kakan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana harkan dabino kamar yadda mutanen garin suke harkan shijja to shi manzon Khidiriya yan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun gwalance wurin harka na dabino sai ya ce ma bayan an gama aure kenan ba kaga aure bai dade ba da wata to tunda an gama cin angwanci yanzu je ka Madina a duba wannan kayan to akan hanyar sa na zuwa garin Madina ka san ba tafiya bane irin namu ne yanzu a rana ɗaya ka kai daga Makka zuwa Madina a rana ɗaya yanzu ake zuwa ko to amma a da ba zai yi ba to akan hanyar sa na zuwa garin Madina wasu ma suna ganin cewa amma ya isa zuwa garin Madina sai ya rasu zazzabi ya kama sa zazzabi ya kama sa a wannan garin ya rasu kaga bai ma ga annabin ba ballantana a ce a ya ga annabin ne ya ki imani da shi yasa ake cewa baya aljanna ko ya gan shi yanzu yana da tiki ne ko ko ba ta bane shikenan mahaifiyar manzon Allah nan sallallahu alaihi wa sallama ta yi wafati ne ta rasu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana dan shekara 6 an bashi annabta an bashi annabta tsakani da Allah ba bashi annabta ba ballantana a ce a an bashi annabta ya ki yayi imani ta ki ta imani da shi kilan tana wata 6 yana shekara 6 mahaifiyarsa ta rasu kagan kana neman original maraya to annabi Muhammadu ko ba haka ba original maraya to annabi Muhammadu kakansa wanda yake shine Abdul Muttalib mazala sallallahu alaihi wasallama yana da shekara 8 shi kuma ya rasu to amma kaga ana karkata maganan kan wannan kakan ka taba ji wani ya ce kakan annabi yana wuta me yasa sai iyayen nan wanda basu ma kai gace garin manzon Allah ya kai shekara 8 din ba tunda shekara 8 mutun ya iya dan fahimtar wasu abubuwa amma wannan kakan ka taba jin wani ya ce kakan annabi yana wuta sai wayennan da basu rayu sun ga manzon Allah ya kai shekara 8 ba sai ya ta cewa ba sa aljanna kare san akwai wani damuwa wai ko akwai wani damuwa wai Allah mun tuba Allah ka yafe mana kaida ta Allah subhanahu wataala wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula ba mu zamanto muna yi wa mutane azaba ba har sai mun turo musu da dan sabo saboda haka masu fahimtar cewa iyayen annabi ba sa aljanna wannan fahimtar kuskure ne mu ga wa juna gaskiya babu wani ma'auni da zaka iya aunawa ka ce ba su aljanna babu wannan ma'auni Allah mun tuba Allah ka yafe mana sannan suna gaba hujja da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nema wani mutum kai afwan wani mutum ya shigo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mutumin da ya shigo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ina mahaifina sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mahaifinka yana wuta saboda mahaifinsa ya riska annabta na annabi Muhammadu amma ya kin imani manzo Allah sai ya ji kunyar ya masa gaskiya ya ce mahaifinka ba shi aljanna sai shi kuma sai ya waigo sai ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to kai ina naka mahaifin yake ina naka baban yake balla gyara kalmar ina naka baban yake sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce da shi inna abi wa abaka finnar sai ya faɗa wannan kalmar to sai malamai suka ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana wannan kalmar inna abi wa abaka finnar kamar da Hausa inni ne da kai sai a ce da babana da babanka duk suna wuri kaza an gano wannan to sai malamai suka ce to ai iyayen annabin nan da ya basu riska annabta ba me annabi yake nufi da wannan sai aka ce ai tawili tawili domin su a ka'idar larabawa kai ba ma larabawa ba mu ma hausawa muna da wannan ladabi da biyayya ko wannan tarbiyyar cewa kanin babana babana ne wan babana babana ne ko filani ma suna da wannan ko sun daina su ma suna nan suna yi su ma ko kanin babanka babanka ne wan babanka babanka ne ina ganin kusan kabilu ko ban yi mu'amala da kabilu da yawa ba amma na san mafi yawancin mutane kanin babanka babanka ne ko wan babanka babanka ne in mutum ma yana da cikakken tarbiyya abokin babanka ma babanka ne ko kuma ko a Hausa akwai bambanci tsakanin kalmomin nan guda biyu mahaifi da baba ko ba bambanci muna zaune da kai sai na ce maka Malam Aminu Al-Qasim baba na ne ko sai na ce malam ma baba na ne malam ma baba na ne Malam Shafi baba na ne amma wannan mai farin kayan mahaifi na ne wancan kuma mai bakan hular baba na ne nayi ƙarya nan wurin wane ne to ya haife ni a cikin su mai farin rigar tallafi ne aka ce mahaifi ko ka gani ko yaro ma ya fara ganewa su an gani ko kenan mahaifi kalma ta mahaifi ba a amfani da ita sai akan wanda ya tsuguna ya haife ka amma akan ara kalma ta baba a ambaci kallin baba wan baba abokin baba sannan ana amfani da ita kan kuma mahaifi ita ma ila yau sai da kace malaman musulunci suka ce to wannan hadisin yana magana kan baban sa ne ba mahaifi ba wane ne baban ai Abu Lahab baba ne tilla wan baban annabi ne ko sai da bai imani da shi ba sai ce ba baban sa bane baban sa ne ko ai tarbiya ne aka nuna mana a wurin ma da shi ya nuna hannu ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tabbalaka li hada jama'atana tarbiya koya mana a wurin cewa idan babba ya gaya maka mummunan magana kar ka mayar mai sai da ka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ki mayarwa sai Allah ya ce zan rama maka tabbace da azila ni wata hannayen gaba daya shi ya nuna hannu ɗaya ne ai da hannu ɗaya ya nuna manzon Allah sau da ka sai Allah subhanahu wa ta'ala ce duka hannayen Abu Lahab da ni ubangijin sa na tsine ma hannayen an gane wannan ko sai da wannan matsala mun gama da ita kuskure ne mutum ya rika auna mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba su a aljanna an gane wannan ko kuskure ne babba Allah mun tuba Allah ka yafe mana za mu ci gaba sun ba su naku min bari mu tukun la'allakum tashkuru mun yi magana akan wannan ayan Allah subhanahu wataala ya ce sai muka tayar da ku bayan mutuwan ku la'allakum tashkuruna domin ku zamanto kwa gode wa Allah subhanahu wataala kalman da Allah subhanahu wataala yayi amfani da ita a wannan wurin fa akazatkum sa'ika ko kowa ka Allah subhanahu wataala ya ce ba fa akazatkum sa'ika sai sa'ika tsawa sai ta kama ku dukkanin ku sai kuka mutu to kalle inda Allah subhanahu wataala yake wannan sa'ika akan bayin sa ne ba annabi Allah ba annabi Musa yake ma sa'ika ta kama sa ko fa akazatkum sa'ika wa antum tanzuruna thumma ba'athnakum sai Allah subhanahu wataala ya tayar da ku ya mayar muku da ranku min ba'di mautikum la'allakum tashkurun amma a kisan annabi Musa alayhi salatu wassalam ba ko a kisan annabi Musa alayhi salatu wassalam sai Allah subhanahu wataala bai amfani da wannan ba قال رب يعني أنظر قال لن تراني ولكن أنظر إلى الجبل فجلس قرر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله وقر موسى صيكا كلمة إيني صيكا نعنو موسى دبان صيكا نو إن متانا دبان عنداني يقول شي نعنو موسى بمتوى بني سوكما ناسو متواني شيسا شي دبان آيوين سينونا مكا بمانشم falamma afaka yayin da annabi Musa ya farfado daga wannan suman nasa shi nashi sumani saboda haka sai Allah subhanahu wataala yake falamma afaka qala subhanaka nan kuma sai Allah subhanahu wataala yake thumma ba'athnaku sannan sai muka mayar muku da rai muka tayar da ku me yasa sa'ika na annabi Musa bata kashe shi ba saboda shi annabin Allah ne karfin magana isan cikin sa ya fi nasu saboda ka shi ba mutuwa zai yi ba shi zai suma ne tunda yana son ya ga Allah suma yanzu me suke so su gani arina Allah jahara muna son mu ga Allah da ido shi ma annabi Musa ta wurin da yaji dadin magana da Allah dadin zance da Allah kai a gaida Allah shi Allah in kana bauta masa hakikanin bauta masa dadi zaka ji haka ne ko haushi ake ji malamin da dadi ake ji ko ke sa ma har manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da zaran wani abu ya faru ko sai ya ce ma sayyidina Bilal arina ji ha ya Bilal ani sha dan tadda mu da sallah saboda dadi ake ji a cikin sallah in dai har daga kana bautawa Allah ko ba dan mutanen unguwan ku su gani sai a kai kai wani akwai bauta wallahi a in dai kana yi dan Allah da zai ga ma in kana yin sallah dadi kake ji to yanzu kaga bauta masa ake dadi ake ji to yaya kuma ana magana da Allah ya za a ji dadi yanzu annabi Musa alayhi salatu wasallam yana magana da Allah yana jin dadi yana magana da Allah yana jin dadi yana magana yana ka sai ya ce Allah ni ba ina son na ga kuma ai abin da ya faru kenan yana son ya ga Allah sallallahu subhanahu wataala ya ce ya Musa lan tarani kai annabi Musa kai dai kam ba za ka taba gani na ba a dai wannan duniya lan tufidun nafsi kuma har abada take fa'idantarwa lal kaidan malaman nahawu ne wannan tana korewa ne har abada ba za a gani ba indai a wannan rayuwar ne lal to yanzu ya ce yana son ya ga Allah sai ya matsa ya koya mu mutane wani abu ka kallon da abin da annabawa suke wani sako suke dauke da shi ga mutane yanzu Allah ya ce masa mene ba za ka ganni ba ko ba ka bani to annabi Musa sai ya ce to wai ya koya wa mutane wani darasi yayi ta magiya yayi ta magiya haka wasan nan garin yake ko yayi ta naci yayi ta naci yayi ta Allah ni dai ina son laganka Allah ni dai ina son laganka Allah ina son laganka Allah da ya matsa sai Allah subhanahu wataala ya ce to shikenan tunda ka matsa kana son sai ka gani menene ya fi cikin dan adam karfi ya ce wancan dutsa ki kaya da dutse ya fi to idan dutsen nan ya tabbata a yanda yake za ka iya gani za a turo wani haske kawai wani haske daga cikin haske wanda yake tasarrufi ne na Allah ba Allah ya faɗa a Qur'ani ba Allahu Allahu nuru samawati wal ard ko Allah yake ni ne hasken sammai da ƙasa to yanzu Allah subhanahu wataala zai cillo wani haske daga cikin hasken kudiransa idan dutsen ya tabbata to annabi Musa zai ga Allah annabi Musa shi ya yi فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا da aka dan cillo hasken daidai kaban allura ba sai kaban allura ba idan kana da yadi da bare da allura ko idan ka soka ma yadin za ka ga wurin yayi rami ai ko ba haka ba in ka soka alluran a jikin yadi ko a jikin leda za ka ga shedan cewa wannan yadin an soka mai abu in leda ne za ka ga ramu to daidai wannan girman ramu tajalla nil jabal aka dan kunno mu wannan dutsen sai dutsen ya dagaggaji kawai malai sai su ma ya kama annabi annabi Allah annabi Musa alayhi salatu wasalam to shine anan wurin falamma afaka yayin da ya farka ya tashi daga wannan suma me ya dama annabi Musa yanzu cewa ya suma ya ne maganin Allah haka ne ina fama da fahimci wannan kafiyar tukunna ya ne mai ga Allah ne haka ne to yanzu su ma mutanansa sun ne masu mai ne su ga Allah qalu arina Allah jahara ko qalu ya Musa lan nuraka hatta nara Allah jaharatan ba za mu imani da kai ba Allah Musa ba za mu imani da Allah nan naka ba har sai mun gansa ido da ido su ma yanzu fa akalat ummu sa'iqatu sai wannan sa'iqa din tsawon nan sai ta kawo su wa antum tanzuruna alhali suna kallo duka suka mutu kaga fa'ika can nan ma fa'ika falamma afaka thumma ba'athnakum shine ayat da Allah ramma yanzu ya karanto mana thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkuru sannan sai muka tayar da ku bayan mutuwan kaga su sun mutu amma shi annabi Musa ba shi ya mutu ba falamma afaka ko kamar mutun ya tuma in ya tashi ya za shi da Hausa ya farfado to haka ne su can sun mutu shinan ya farfado falamma faqa Allah subhanaka tubtu ilayka wa ana wal muslimin sai Allah subhanahu wataala ya kara gaya mana wata ni'ima nasu a cikin alqur'ani yace
wa zallalna alaykumul gamama wa anzalna alaykumul manna wassalwa
na'am
kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun
Allah subhanahu wa ta'ala yace wa zallalna alaykumul gamama wa anzalna alaykumul manna wassalwa kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun ma'anar ayan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ku tuno ni imomi na mana yayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya gamam shine giragizai suka rika yi muku inuwa a lokacin da kuka shiga cikin wannan tayyi din nan wa anzalna alaykumul manna wassalwa Allah subhanahu wataala ya saukar muku da mannu da kuma salwa Allah ya ce ku nome tayyibati ma razaqnakum ku ci daga wannan tsarkakan abinda Allah subhanahu wataala ya azurta ku da shi wa ma zalamuna ai ba su zalunce mu ba walakin kanu anfusuhum yazlimun sai dai kawunan su ne suka kasance suna zalunta ma'anar wannan ayan Allah subhanahu wataala ya ce mutanen annabi annabi Musa alayhi salatu wassalam su tuno wasu daga cikin ni'imomi da Allah ya yi musu wanda daga cikin ni'imomin nan shine an rika sa giragizai kamar wannan hadarin ko haka za mu ce da Hausan mu ne yanzu to wanda wani bai zama giragizan ba kamar wannan hadarin da kake gani haka to Allah yake mun sayyare muku shi yana yi muku inuwa lokacin da Allah subhanahu wataala ya ce ku shiga wannan garin ku kike shiga har suka ce kai annabi Musa da kai da Allah ka ku je ku yake wayancan mutanen inna hauna qaiduna ai mun yi wannan karatun a baya to sai Allah subhanahu wataala ya sa suka shiga cikin ilmuwa na tsawon shekara 40 to a wannan tsawon shekara 40 din sai Allah subhanahu wataala ya sanya wannan giragizan sai rika yi musu lema sai rika kare musu zafin rana tilla kaga ba gida ake shiga ba tilla cin daji a cikin farbajin daji ne yanzu sai Allah ya yassare musu wannan girgizan giragizan sai rika yi musu inuwa saboda kada rana ta rika cutar da su me yasa saboda annabin Allah yana cikin su annabi Musa alayhi salatu wasalam Allah ya ce wannan ma aini ima ce wa anzalna alaykum al-manna wa salwa kuma Allah subhanahu wataala ya saukar muku da mannu mannu da salwa to malaman tafsiri anan wurin sun kai komo menene mannu anan wurin menene salwa anan wurin wasu malamai suka ce mannu din nan shine abin da Hausawa suke kira da suna darba haka Hausawa suke kiransa malamai dai an faɗa maganganu haka daban-daban haka akai amma zancen da yafi tafiya akai zance ne guda biyu kaman zancen Imam Qatada da kuma mai bi masa Imam Qatada yake cewa Allah subhanahu wataala yana saukar musu da wani abu kaman nono shi in cewa ne Imam Qatada yace Allah yana saukar musu da wani abu kaman nono kamar yadda wannan kankara ta sama din nan dusan kankara kasashen turawa da wanda suke kallon talabijin za su san abin da muke magana akai za ka ga wani kankara tana fadowa daga sama mai kauri tana tunkulewa haka ko kina wanda ya kira turanci din suno haka ko ba fa abin da muke kiran shi a kasar Hausa ba tunda ba mu da shi a nan dusan kankara mabruk dusan kankara tana faduwa to yanda wannan dusan kankara take faduwa haka abin yake faduwa an ce fari ne inji Imam Qatada fari ne kamar noro kenan in ya daskinya narke sai ya zama to abisha kamar yadda in wannan kankaran ta narke sai ta zama ruwa Imam Qatada yace haka Allah subhanahu wataala ya rika saukar musu da shi aka ce kuma wa ahla min al-asal ya fi zuma zaki shi wannan mannu din malam rabi' bin anas shi kuma yake cewa al-mannun nan sharabu wani abu ne na sha yanzuru alaihi mithl al-asal yana sauka yadda kaga zuma shi yasa zaka ga mafi yawancin malamai a kasar Hausa in sun tashi fassara wannan mannun sai Allah subhanahu wataala ya saukar musu da zuma wa salwa da salwa ko to wannan salwa din ita ma malamai sun yi magana akan ta menene salwa sai wasu malamai suka ce abin da ake nufi da salwa ita ce wannan dai dabban da kake ji a kasar Hausa ana cewa salwa ko akwai kwan salwa ko da zaka ga ana amfani da shi yana da magunguna da yawa ko Allah subhanahu wataala ya saka wa malaman mu masu bincike kan farayin magunguna ana dibban Nawawi ake magana akai sun yi maganganu akan wannan kwan in mutum yana canta Allah subhanahu wataala zai raba sa da cututtuka masu yawa shi kwan salwa din an gane wannan ko Allah subhanahu to wasu malamai suka ce salwa din ita ce dai wannan salwa din da ake fadanta a nan cewa ita ta dandara tantabara kuma bata kai kaza ba an gane wannan ko wasu malamai kuma suka ce a'a salwan nan kawai kaza ce an gane wannan ko salwan kawai kaza ne saboda haka wani daga cikin muna wurin in zaka dade kana masa bayanin cewa salwa wata tsuntsu ne kaza kaza hankalin sa ba zai taba dauka ba shi kuma ka'ida na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yi khatibun nas ala qadri uquli in ka zo zaka yi magana da mutane kai magana da mutane gurbadan hankalin su abinda da zaran ka faɗa hankalin zai dauka an gane wannan ko to tunda salwan nan tana kaman ceceniya da kaza sai ka ce kawai kaza ko ko kuma abin da yan kasan Hausa suke faɗa an sun zo fassara wannan ayar sai a ce ƴan shilla ko ba haka ake faɗa ba maulana sai a ce ƴan shilla ko kaga ƴan shilla ba su kai cikakkun kaza ba ko kuma ba kasar tantaba tantabara ba ne ko tunda akwai wanda yin an ce ƴan shilla abin da yake zuwa kwakwalwansu shine kananan tantabaru ko shiratin su ko shirak ƴaƴan tantabaru din wasu na daukar su a matsayin ƴan shilla din wallahu ta'ala alim to zance dai mafi shahara shine Allah subhanahu wataala ya saukar musu da mannu da salwa Allah subhanahu wataala ya ce kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga tsarkakan abubuwan da muka azurta ku da shi wani ne yake saukar musu da wannan dabararsu ne iyayensu ne wane ne Allah sai Allah subhanahu wataala ya ce to ku ci daga wannan tsarka kan da mu muka azurta ku da shi wama zalamuna Allah ce ba zalimce mu ba sai dai mene walakin kanu anfusum yazlimuna sai dai kawunan su ne suka koma suna zalunta kamar yadda muka faɗa a baya ka'idan da aka sanya musu shine karka ajana anjima an gane ku karka ajana anjima in anjiman yayi ma'ana da safe za su soko zuma da darban ko kace zuma ko kace darban mu dauki guda daya zuma za ta sauko ɗan shilan za su sauko ko kajin za su sauko ka ci da safa ka more karka aji idan rana yayi lokacin abincin rana yayi za su kara saukowa ka ci ka more dan waye na tambaya an rama bayan tambaya yace kai zaka soya ina daga wata na ai sai a barka da aikin siyan mai shi Allah baya haka ina Allah baya daura wa bawa wala ai an riga an soya soya ma ba irin na matan mu ba kafan kafan wannan zuban mata Allah dai ya bai mana sai soya maka dan da dadin ma dinga kore kaga ni ko in kuma yan goko ne sai a maka shi danye danye sai a ce wai hapton wai ya fi daɗi kai kana ci kana ɗan ganin jini jini ya gana a daji ai hapton ne turawa sun ce ya fi amfani ko kuma in dai mutanenmu ne sai a farfaɗa maka gishiri da yawa ko ba haka ake yi ba to a wannan suya ne na aljanna eh suya ne an gani ko na aljanna to a gasashen su ke zo a soye mana kawai kai dai kawai na bakin hausawa ka wanke goma to idan dare yayi ma haka Allah subhanahu wataala zai kara saukar musu da wannan zuman da kuma wannan kajin sai wayannan mutanen da suka koma sai idan suka sai su aje na anjima bayan an hana su haka suka koma suna tai Allah ya ce wannan ajiyewan za mu hukunta su a kai duk wanda ya ajiye sai nashi ya lalace duk wanda ya aje a ka'idan nama bai kamata a ce a rana ɗaya nama ya lalace ba to amma ka'idan Allah subhanahu wataala tunda sun saba sai wanda suka aje din nan sai ya lalace haka aka yi tai na san abin da zaka uwa zai faɗa shi ne ai daga cikin malaman tafsiri akwai wanda suka kawo cewa duk bayan kwana biyu ne wannan salwa da naman nan da zuman nan suke sauka mun gani mun ga wanda malaman tafsirin suka faɗa Allah ya saka musu dariya akwai wanda suka ce ma duk zai sauka na kusan kwana shida rana ɗaya ba zai sauka ba saboda rana ne na zuwa ibada ranar zuwa ibada kuma ba za a bar mutane da tsayawa jiran abin da za a ci ba duka mun ga wayannan maganganun to amma tunda dai a Qur'ani Allah subhanahu wataala ya kawo wazalna alaikum kama wazalna alaikum manna wa salwa ba a kawo yawan kwanaki ba ka dauka a kullun ne domin shi Allah subhanahu wataala qadirun ala an yunzila zalik an gane wannan ko Allah ya saka mu wayannan malaman da alheri wannan zai nuna maka cewa duk tafsirin da zaka duba zai yi kafin ka duba mun riga mun duba mun gani an gane wannan ko duka za mu rika tafiya da kowa gwargwadon yadda kake bincike gwargwadon yadda za a rika tafiyar da kai a cikin karatun saboda ya zamanto ana balance din equation din an gane wannan ko Allah ya fi mana wa ma zalamuna Allah ya ce ai ba mu suka zalunta ba walakin kanu anfusuhum yasdimun wayannan bayan Allah sun kasance suna zaluntan kawunan su ne Allah subhanahu wataala sai ya ce mana
wa idh qulna dkhulu hadhihi alqaryata faqulu minha haythu shi'tum rabada فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ
أرمى شيما كوني لا بقى تنكر ساني كو لأننا تكا ممريان zafara haka ko burane ko Allah ya ba ku lafiya Allah ya ba mu lafiya dan alfarman Allah Allah subhanahu wataala ya ce wa yakunul qulu hadhihi alqaryata faqulu min haythu shi'tum rawada wa qulu albab wasujada wa qulu hiddatu nafsi lakum qatayakum wa sanazidu almuhsin ma'ana ayan Allah subhanahu wataala yake cewa ka ambata daga cikin ni'imomin da Allah subhanahu wataala yayi ma wa'annan mutanen sa'ilin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da su ta harshen annabin sa annabi Musa ulqulu hadhihi alqarya ku shiga wannan alqarya din fa qulu minha haythu shi'tum ragadan ku ci abinda kuke so babu iyaka wadkhulul bab sujjada ku shiga wannan kofa na wannan garin kuna masu risnar da kanku kuna masu kankan da kanku wa qulu hitta ku rika cewa hitta نغفر لكم خطاياكم زام كافر تامك ذنوبك وسنزيد المسلمين الله سبحانه وتعالى يكيد سنزام كارا وما سكوت تاو ابن كثير الله سبحانه وتعالى يساك مصد الهير يعني ما جانا يشي وانا قرن دا اكا شي سشقا بانشا وإذ قلنا نقول هذه الكريا يشي الكريا دا اكا ما جانا وانا ورن يتشي بيت القدس بيت القدس كو بيت المكدس إتني اكا شي سشجي سشقا وانا قرن kofar da kuma aka ce su shiga din kamar yanda wasu da cikin malaman tafsir suka kawo aka ce ita ce kofar kofar babul hitta min baitul maqdis babul hitta ita ce wasu malaman suka ce kofar da aka ce su shiga wadu kullul baba ita ce babu iliya babu iliya malaman da tafsir sun kawo maganganu akan wace kofa ce ake magana a wurin babban abin da kowa musulunci yake so hankalin kai 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 shine an ce su shiga ta wani kofa ka san kamar yadda muke da garuruwa na Hausa akwai kofofi a garin ko sai a ce wannan kofar na isa wannan kofar kabuga wannan kofar mata wannan kofar mazugal ko ba haka ba to yanzu Allah subhanahu wataala ya ayyana wata kofa ta nan ake so su shiga wannan garin shine babban abin da ake so amma ta wurin kan mutanen mu ba ko ta wurin kan wayannan mutanen ba za mu ga me ya faru a wurin ayan Allah subhanahu wataala ya ce faqulu minha haythu shi'tum ragada wannan ayan Allah subhanahu wataala ya maimaita sakonta so biyu a wani ayan Allah subhanahu wataala sai ya ce faqulu minha haythu shi'tum ragada sai ayan Allah subhanahu wataala ya ce faqulu minha ragada haythu shi'tum haka Allah subhanahu wataala ya kawo wannan ayan menene bambancin su aya na farko wanda shine faqulu minha haythu shi'tum ragadan shine ka zo wuri ba yunwa kake ci ba ga nau'ukan abinci nan da yawa zaka yi cin hadama misali kai yanzu ka fito daga gidanka bayan bude baki ka gare daga gidanka ka fito ka ta abincin bude baki ko yanzu shikenan sai mai martaba ko gwamna ko shugaban kasa sai yace a taho da kai yana son yayi bude baki da kai yanzu idan ka zo wannan gidan na gwamna ba za ka ga wasu nau'ukan abinci ba za ka yi hadama saboda ka riga ka koshi ko yanzu sai ka zaba ko ba haka bane sai ka zaba wanda kake so tukunna to ka kaddara cewa yanzu kai ne da leburorinka an zo an gurzu malam ana ta aiki tun safi malam har karfe 4 na asar kenan malam na asar na bakin Hausa wasu kace sakaliya ma kaga mata fara wucewa kenan sakaliya kawai sai aka fito da abinci a faranti an gane ko aka fito da abinci a faranti tuwo malam da nama zuku-zuku yaya tunaninka ya wayannan mutanen za su yi ma wannan abincin in aka tare mai yaya za a gama da shi ko ba haka ba miti biyar sai aka ƙara fito da wani abincin shinkafa da naman kaji kuma zuku-zuku ya za ka na fiskan wayannan mutanen za ka fi fara hadarin cewa wannan mugu ne ko ba haka wannan mugu ne sai da ya bari mun gama shin tuwo wanda sai ya za ka fito da wannan naman kaji wannan mugu ne in ba za a kai wata yan samu wani yayi abai kaga mutane wani zai hannu ya ko to wannan shine bambanci a wannan yanayin Allah subhanahu wataala ya nuna wayannan mutanen ba sa cikin yunwa saboda haka za su shiga wannan garin warkul babu sujjadan nan za su shiga wannan garin za su tarar da nau'uka na abinci to har sai sun zaba babu iyaka a wancan ɗayan suran kuma da Allah subhanahu wataala yake faqulu minha ragadan haythu shi'tum to wannan shi kuma a halin ana cikin yunwa ne to tunda ana cikin yunwa duk abin da aka samu za a ci ne yanzu ko ba haka bane idan mutum yana jin yunwa ai da abin da aka kawo mai zai cinye ko ba haka bane a irin wannan yanayi ne za ka ga mutum ba zai damu ba a hada shinkafa da tuwo miyan kuka duka dan waya ta haka ai ke saboda kai dan gayu ne yanzu yan uwan almajira ya san san wannan lahiya lau malam ko lahiya lau anan ne za ka ga an hada tuwo da dan wake ko ba haka ba da shinkafa da brabisco da masa duka a kwano ɗaya an cakuɗa sai tafiya saboda mene su a wannan lokacin ba zabi bane su a wannan lokacin ragadan ne har da shi to amma kai yanzu da kake da dan kudin ka a jonka kai kuma faqulu minha haitu shi'tum ragadan ne an gane bambancin ayan ko warqul baba sujada aka ce su shiga wannan kofan suna masu kankan da kai an gane wannan ko wannan sujadan a wannan wurin to ba ta sa goshi a kasa bane ma'ana ana shiga garin ana masu kankan da kai babu girman kai cewa a cikin mu akwai annabin Allah mu ne wanda Allah ya sa girgije yake mana a ji ta kamar ana a kace ku shiga kuna masu kankan da kai wa qulu mene hitta ku rika cewa hitta wannan hitta din malaman tafsiri sun kai komo akai menene wannan hitta din wasu malamai suka ce wannan kalman abbreviation ne an gane a wujetin ko kalmomi ne a ɗauki wasu kalmomi a hada kamar yanzu sunanka kabiru akwai babanka bashar ko sai a canza sai a hada wani abu sai a bada wani abu ko sai ka ga ya bada acronym dai abinda yan boko suke cewa acronym ko sai ya zama haka sai ka ga an sa kalbash ko wani abu makamancin irin wayannan abubuwan haka kamar dai yadda muke da wannan gidan ruwan nan garin me ma sunan shi fasbir ko kaga sunaye ne aka dauka aka dauka aka hada sai ba da wannan to sai malume suka ce wannan hitta din acronym ne ma'anansa shine khata anna khatayana khata anna khatayana to wayannan bayin Allah da aka ce su ce wa qulu hitta sai suka ci cewa haka me ya kon ce hitta sai suka ce hampa menene hampa shi kuma hanta shine alkama kaga saukin umurni na Allah kawai zaka ce hitta an yafi maka zunubanka sai suka ce wurasu ce ba sai suka ce hampa alkama 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 wasu malaman tafsirin suka ce a'a wannan kalman da aka ce su ce wa qulu hitta ita ce wa qulu la ilaha illallah sai ka cewa la ilaha illallah in suka ce la ilaha illallah Allah zai gafarta musu zunubansu wane ne ya kawo wannan shine imamu qurtubi yace hitta shine ku ce la ilaha illallah in kuka ce la ilaha illallah shikenan Allah subhanahu wataala zai gafarta muku zunubanku to a take shi dai malaman tafsiri sun yi maganganu da yawan gaske akan wannan kalman wa qulu hitta wa qulul baba sujada kuna masu kankan da kanku ko kaga anan wurin ma akwai matsala na sujada menene sujada ko kaga sujada yana zuwa da ma'anoni guda uku kenan sujada yana zuwa da ma'anan sa goshi a ƙasa kai sujada sujada yana zuwa da ma'anan al-inhinau sunkuyawa haka an gane wannan sujjada yana zuwa da ma'anan as-salatu an gane wannan ko sujjada yana zuwa da ma'anan as-salatu daga nan wurin ne matsalan nan da aka yi ta tura ta turin keke ko tukin keke a kasar Hausa ita kuma take tasowa cikin karatu shin za a iya tsugunnawa a gaishe da manya ko ba za a iya ba kafin mu karatu kan namu haka yake sai a yi ta ɗauka ɗaya bayan ɗaya a karanta sai a wuce ɗaya bayan ɗaya sai a wuce to amma wannan matsalan na sujjada za mu jingine ta gobe za mu yi ta in Allah subhanahu wataala ya kai mu dare da lafiya saboda abin da yasa nake son tsaya a daidai wannan wurin akwai wata tambaya wanda ɗan uwa ya yi jiya wanda na roki alfarman a bani dama za mu ansa ta yau da na ansa ta a jiya din ko ba haka ba ina son za mu yi dan ansa ta kuma tambayar tana da matukar muhimmanci Allah subhanahu wataala ya saka ma wannan bawan Allah da alheri abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wataala ya bani lada wanda muka faɗa bisa kuskure Allah subhanahu wataala ya fi mana zamu je tambayar su na farko da Allah tambayar su na farko bawan Allah yana cewa
ya kasance kaman gawa a lokacin da yake gaban
shekusa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wannan bawon Allah kamar yadda muka faɗa muna masa kyakkyawan zato da kuma kyakkyawan fata Allah subhanahu wataala ya saka masa da alheri domin ƙara haskaka wannan karatu da yake yi an gane wannan ko na farko dai gyara a cikin magana ba Shehu Ahmad Tijjani bane ya faɗa wannan magana wanda ya faɗa wannan magana shine maulanmu Shehu Ibrahim Niyaz radiyallahu ta'ala anhu a cikin littafin sa Ruhul Adab wanda muka yi magana a wannan garin muka ce ƴan uwa su kokari su nemi wannan littafin lubbul lub wannan lubbul lub din sharhi ne na wannan littafin Ruhul Adab wanda mai wannan sharhin yayi sa cikin littafi mujalladi guda biyar a mujalladi na farkon nan malamin ya kawo baitin da wannan bawan Allah yake kokarin kawowa amma sai ya samu kuskuren fahimta cewa ko Shehu Ahmad Tijjani ya faɗa ga baitin abinda Shehu Ibrahim Niyaz radiyallahu ta'ala ne yake faɗa yake cewa shine baiti na 13 a cikin littafin yake cewa waqlub muradiyan khabiran nasihan kamila irfanin imaman salihan idan ka same shi malliku nafsaka fala tudabbir wa kun ka mayyitin dawaman tukbar cewa Shehu Ibrahim Niyaz radiyallahu ta'ala ne yake cewa ka nemi mai tarbiyya mutumin da jagora kenan yanzu ka nemi jagora khabiran matanin yanda ake riskan Allah in aka ce khabiran kamar yanda malamin ya kawo zamu koma zamu tattauna su khabiran kwararre matani yaya ake zuwa a riskan Allah ko ba Allah subhanahu wataala ya gaya mana Qur'ani ba cewa wattabi sabila man anaba ilayya kabi wannan mutumin da ya kama hanya da dawowa zuwa wurina to in kana so sai ka nemi wannan mutumin da ya san hanya ina san yanzu ka fancan shikenan sai naga wanda ya san hanyar Kano sai na bi shi zamu zo ba zamu zo ba khabiran kwararre akan hanyar da ake bi na gyara zuciya a tafarin Allah subhanahu wataala nasihan wanda yake yin nasiha kamila irfanin mai cikakken sani akan fage na addinin musulunci zamu zo zamu karatu akai a kamar yadda malamin nan ya kawo shine mutumin da ya san alqur'ani ya san kafin ka zama to murabbi wanda za ka rika mutane tarbiyya kafin ka zama shehi shine kamar shine murabbi din kafin ka zama shehi sai ka zama to ka san tafsirin alqur'ani ka san qira'o'i na alqur'ani ka san hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akalla ka san wayannan sihahu sita din akalla kafin ka fara wannan ka zama to gwani masanin larabci ka zaman togwani a mantik in an yi magana ka san me magana take fa'idantarwa ka zaman togwani a fannin balaga ka zaman togwani a psychology dabi'u na mutane shine wannan da ake cewa kamila irfani kai malamin nan yake ma ka zaman to kuma gwani akan abin da ke faruwa a environment din da kake rayuwa kamila irfani imaman jagora kuma duk ka hada wannan ba kace to sai ka zaman to jagora menene jagoran shine a samu wani malami shehi babba yace wane malam Musa mun yadda yanzu zaka iya mu mutane tarbiyya kan tafarki na Allah ga ijaza na baka salihan ka zaman to nagartacci ya zaman to da gartacci kenan ba kowa bane zai ce shi shehi ne a yadda a musulunce ba wai kawai ga magari ba kowa mutane su ji dadi a ba kowa bane shegi sai wanda ya cika wannan quality ba kowa bane zai iya mutane tarbiya sai wanda ya cika wannan quality din idan ka samu wannan mutum aka ce malliku nafsaka ka mallaka masaranka falatu da bin kakka tsaya yin wani tadbiri wa kun ka zamanto a gaban wannan bawan Allah kamar yitin kamar matacce dawaman ka dawwama akan haka tukbai zaka bada labari menene zai faru a malamin ya kawo zantuka da yawan gaske wanda abubuwa ba za su bar mu ba haka amma yayi magana akan mun gama da wannan masu son karin bayani ko su nemi wannan littafin lubullu za mu je kai tsaye ba an ce zaman to kamar matacce ba ko manzo sallallahu alaihi wasallama shine jagoran mu gaba daya a musulunci ko domin shine annabin mu ko ba haka ba shine ya faɗa cikin hadisin sa shahararre yake cewa al ulama'u malamai sune magada annabawa haka ne kowa ya yarda da wannan hadisin ko ko da ma dai baka yarda da wannan hadisin ba a ruwayar sa ka dai san ma'anar sa ta inganta ka san yanzu Allah ya kawo mu wani zamani wanda sai mutum ya ce ai wannan ruwayar ma bata inganta ba to amma dai ma'anar ruwayar ne ta inganta ko to shikenan manzon sallallahu alaihi wasallama an nuna mana yadda ake zama a gaban sa kamar misalin hadisin da Mahmud bin Muhammad al-Wasiti ya ruwaito shi daga hannun Qasim bin Isa al-Ta'i yake cewa Mus'ab rahma bin Mus'ab al-Bahili ya bada labari ya karantar da shi wannan karatun shi ma ya samu daga Uthman bin Sa'd al-Kadhibi shi ma ya samu daga Anas bin Malik Anas bin Malik yaddan Allah ya kara tabbatuwa gare shi yake cewa kunna najlisu inda an-nabi sallallahu alaihi wa sallama ka annama ala ru'usina tayrun ma yatakallamu minna ahad illa Abu Bakr wa Umar yake cewa mun kasance muna zama gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka annama ala ru'usina tayrun kai ka dauka akan mu akwai tsuntsaye ne an gani ko saboda tsabagen nutsuwa wa ma yatakallamu minna ahad dai daga cikin mu ba mai magana zaka ga an yi shiru ne ta yadda zaman da ake yi tsuntsu zai iya zuwa ya zauna akan ka ba tare da ka motsa ba wannan mutum mai rai ne kenan ya zama kaman mai rai mu ga mutum na gaskiya ya zama kaman mai rai ya tsaya ya nasu har tsuntsu zai iya zuwa ya sauka a kansa ya gama abin da zai iya tashi saboda suna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma yatakallamu min ahad ba wanda yake magana sai sayyidina Abubakar da sayyidina Umar wannan hadisin ya zo a littafi na Mu'jamul Wasit Mu'jamul Awsat wanda ya zo a mujalladi na 8 shafi na 5 sanan har ila yau akwai ɗayan hadisin wanda to abubuwan da yawa wanda Usama bin Sharik yake cewa ataitu rasulullah sallallahu alaihi wasallama na zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ashabuhu indahu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna zaune tare da manzon Allah ka annama ala ru'usihim tayyib kai ka dauka akan su akwai tsuntsaye ne fa sallamtu nayi sallama wa qa'adtu na zauna an gani ko kenan zama a wurin malaminka cikakken natsuwa ne ko to abin da ya ga sunan da yawa na so mu to hadisai kwara uku zamu tsaya akan su wanda zai zama kaman abin naka zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a makabarta sahabbai suka kewaye shi shi ma a wannan hadisin aka ce wajalasna haulahu ka'annama ala ru'usina tayyib ka gani ko yake cewa fi janazati rajulin min al-ansar فانتهينا الى قبر ولم يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كانما على رؤوسنا الطير كيكا دوكا اكن مو اكو تنتsaye to dai hadisin dai ga hadisin da yawa wanda na dan samu haka da mun ya kara ma wannan karatun armashi mutane su sani da aka ce wa kun ka mai gitin to ana magana ka zaman to tun da dama an ce ya zaman to masani ko masani ko ba zai cika masani ba sai wanda yake ya san karantarwa na addininsa ko kamar dai kai ka dauka kamar likita ne yanzu a'a ba bararren ba tukunna ba bararren ba shikenan likita ne kawai sai ni na ganshi cewa yana yawan sa farar riga yana riga ta wani abu haka a wuyansa nace wannan abu wai nawa ne aka ta yi 50,000 ne kawai ni ma ta aso mun da Allah aso aka so mun kawai sai ni ma na rafiya kaga ina kallon shi ne ina koyi da shi ko shi kenan sai na rubuta a asibiti na ko yasa sai kaga dawo international hospital da Allah duk wanda yazo wannan asibitin zai warke kuwa ba zai warke ba saboda mene babu ahaliya din babu ahaliya din amma idan wancan kwararren ne ba aka ce to za a samu abin da ake so domin ya cika waɗannan ka'idojin wannan shine abin da ya haifar da samu ƴan hakika a yanzu saboda da yawa daga cikin shehunan da suke intisabi da su ba su da waɗannan ka'idojin da aka lissafa mutum ne cikakken fassara na ahlali ba zai iya yi maka ba
ko suna iya
wani hadisai nawa suka sani ko sira tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nawa suka sani asbabun nuzul nawa suka sani ko kai littafin musulunci nawa suka karanta shikenan sai mutum ya bude zawiya shi ma ya zama shehi sai ya samu wani sungure da charbi sai ya ce malam mubashir na rada ka kalifa na yawo malam mubashir ba ta mashi ya ce ina ba da ni ba a halakan nan ce kai kuma na rada ka a sarkin fada kai kuma kai ne mai hidima shikenan wai zawiya ta hali kana tunanin za ka kai wayannan mutanen wurin Allah ko ko wurin shedan to daga nan shine ake kai mutane wurin shedan sai a ce shan giya ba haramun bane zina ba haramun bane bin mata ba haramun bane fasikanci ba haramun bane zaluntan wani ba haramun bane saboda wancan zawiya ne ma ba yadda za a yi mutum ya cika wayannan siffofin da malamai suka sharanta ka nemi littafin lokaci ba zai ba mu dama mu karanta abin da ke cikin fa gaba daya amma kowa ya nemi littafi yan uwa da yawa a nan garin sun siya kuma muna karanta littafin a wannan zawiyar na Sheikh Malam Aminu Al-Qasim za mu gangaro har zuwa wurin za mu ga yadda abubuwan suke da inda matsalolin suka faru mutum bai kai ba yana gaggawa sai ya zama wani kuma ba haka bane babansa ne shehin zawiya ya kiyaye tsaya yayi karatu tunda ya kiyaye tsaya yayi karatu yanzu baban ya rasu saboda haka yanzu ba sa san gidan ya mutu kawai sai ya ce to shikenan wani kalifa to babu karatun yanzu kenan sai ya ce zai rika ba mutane tarbiya zai rika ba mutane magani likitan ne kuwa me zai yi yanzu halakar da mutane shine abubuwan da ke faruwa an gane wannan ko malam ya ce irin wannan idan abin ma ya shige maka duhu ka dauko kissan annabi Musa da Hadduru ka karanta sai ka gano abin da ake nufi ga zaman to kaman matacen kawai sai abin da wannan ya ce maka tunda dama ka yarda da shi aka ce wasu murabbiyan khabiran nasihan kamila kada nasihan ba menene addu'a ko addinu an-nasiha qulna liman billahi war rasulihi wa la yamatul muslimina wa ammati wanda zai maka nasiha ba jahili ne ba jahili bane masanin addinin ka ne tunda ka same shi suka mika shine misalin da kike muka yi mutumin da yazo asibiti bai da lafiya in likita ya ce maka kaza za ka yi sai ya ce a ba zai yi ba ko mutumin da yake bawa ne bawa ne idan ubangidansa ya ce kaza za a yi zai ce a apprentice ne dan koyo ne sai ogansa kaman kai da kake tena malam muntala shi kenan an kawo apprentice wurin ka sai ya kace da ko sizo sai ya ce a ba zan dauko boga dare za za a yanka wannan yadin zai yi da yukan san da haka idan ka zo wurin shehi shehin da ya cika wannan siffofin to ba mu maganar jayayya shine abin da karantar da kai tsakanin annabi Musa da Kidir Allah ya ce mana lokacin ba zai isa mu karanta ba amma na so karanta littafin nan bidika dake take amma lokacin ba zai isa ba abin da muka faɗa daidai Allah subhanahu wataala ya bar lara ko akwai tambayan kuma to lokaci yayi ya bi mu bashi gobe in Allah subhanahu wataala ya kai mu da lafiya abin da muka faɗa daidai Allah subhanahu wataala ya bar lada wanda muka faɗa ta kuskure Allah subhanahu wataala ya yafe mana dan alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke taimaka mu wannan zama da dukiyar su da lokutan su Allah subhanahu wataala ya saka mu zalihin Allah ya amfana zuriyoyin su malaman mu da muke tare da su a kodin shi a wannan lokacin Allah ya kara musu lafiya Allah ya amfana zuriyoyin su dan alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku da kuke barin hidimomin ku don saurara wannan tattaki Allah ya kara muku albarka yan uwana filani da suke baro gidajen ison wannan wurin muna tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mayar mana su gidan su lafiya dan alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم برحمتك الواسعة أمنا وقنا شر ما كما أمنا وغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأن نراجع أننا يا كريم وفر اللهم لنا ولوالدينا والمشايخنا ولأئمة المسلمين على أحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحمهم وأنت خير الراحمين وارحمهم منكم وارحمهم
صلوا على النبي الكريم